بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه bayan haka ƴan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci daga tashar mu mai albarka ta Albani TV kainuwa da shan Allah inda muke gabatar muku da wannan shiri mai suna Ramadana a tarihi wannan shine turmi na biyu a wannan jeren giya insha Allah a wannan turmi insha Allah za mu fara da tattaunawa a takaice akan wasu abubuwa daga cikin khasa'is wato ababen da watan Ramadana yake banta da su ƴan uwa masu albarka watan Ramadana muhimmin wata ne a cikin kalandar musulmi a kowace shekara yana da wasu siffofi da yake banta da su na musamman waɗanda babu wani wata dake da wannan siffa in ba shi ba abu na farko da zai fara zuwa cikin ranmu a cikin ababe guda kamar 10 da nake sannan ambata mana a wannan bigire shine shi kanshi azumi din babu wani wata da musulmai suke azumta shiga baki daya in banda watan Ramadan ya zuwa cikin hadisi daban-daban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi alaihi salatu wassalam yana yawaita azumi cikin watan Sha'ban amma fa baya azumta shi duka kamar yadda Aisha ta ambata a cikin daya daga cikin riwayoyi wanda ke cikin littafin Sahih Muslim da haka babu wani wata da musulmai ke azumta shi ga baki ɗayansa kwana 29 ko 30 in banda watan Ramadan. Abu na biyu sai kuma qiyamul layli wato sallar da aka fi sani da suna tarawih ko qiyamul layli ko qiyamul Ramadan wato salloli waɗanda ake yi na nafilfili bayan sallar isha'i a dukkanin dararen Ramadana har zuwa ƙarshensa. Wannan salloli sunnoni ne masu ƙarfi waɗanda kuma ba dan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tausaya mu al'ummarsa ya daina yi a cikin jam'i ba ta yuda amma mai da su farilla da wajibi akan mutane cikin watan Ramadan. Wannan salloli na qiyamul Ramadan su ma ɗaya ne daga cikin khasa'is wanda watan Ramadana yake banta da su koma bayan sauran watanni. Abu na gaba shine wato yawaita karatun Alkur'ani mai girma. Ya tabbata a cikin labarai mabambanta da aka samu daga magabata cikin sahabbai da tabi'ai cewa suna shiri na musamman don tarban watan Ramadana domin karanta Alkur'ani ba dare ba rana. Wasu suna yin sauka da yawan gaske, wani yakan sauke kullum, wani ya sauke sau uku a wata, wani ya sauke duk bayan kwana 7, kai akwai ma wanda yake yin sauka 3 a rana. Duk ma dai ba wannan ba. Ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da malaminsa Jibrilu suna zaman musamman don karanta Alkur'ani a cikin watan Ramadana. A shekara ta ƙarshe da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi Ramadana a cikinta, wato shekara ta 10 bayan hijira, a wannan shekarar ma har sai da ya karanta Qur'ani ya yi sauka 2 a gaban malaminsa Jibrilu alaihi salam wa salawatullahi wa salamuhu alaihi. Da haka daga cikin khasa'is na watan Ramadan akwai yawaita tilawa Alkur'ani domin shi Ramadana din watan Alkur'ani ne. Har ila yau daga ciki siffofin da watan Ramadana ya yi fice da su to akwai yawaita sadaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi ya tabbata daga gare shi a cikin Bukhari da Muslim, Aisha take cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya fi kowa kyauta, ya kasance kuma yakan ƙara kyauta akan kyautarsa musamman idan watan Ramadana ya shiga. A wannan wata yakan kasance kyautarsa yadda kasan iska sakakkiya, bi abi huwa wa ummi salawatullahi wa salamuhu alaihi, ka dai san yadda iska take sakin komai ga kowa, babu wani wanda take hana shi ya shake ta ko ta hana shi ta kai gare shi ko makamancin haka. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin kyauta a watan Ramadana ba ji ba gani. Haka kuma iyalan gidansa da sahabbansa da dukkanin mabiya da masoya da wanda suka yi imani da shi ake ba da labarin irin yadda suke yin kyauta, kuma haka ya kamata mu ma mu kasance insha Allah. Har ila yau daga cikin siffofin da watan Ramadana yake banta da shi akwai daure aljanu da shedanu. Wato ya tabbata a cikin hadisi cewa da zarar Ramadana ya shiga sai a daure shedanu a hana su sakewa don kada su hana mutane ibada. saboda haka duk wanda kaga ya kasa ibada a watan Ramadan to alama na nuna cewa a wajen kangara shi ya kai matuka har ma zaka iya cewa baya da bukata zuwa ga shedan da zai batar da shi shi ma ya zama batacce ne mai zaman kansa Allah ka tsare mu amma duk wanda yake yana da nagartar da shi a karankin kansa bai iya halakar da kanshi sai in shedan ya batar da shi to a daidai wannan lokaci zaka samu cewa Allah ya tsare masa wato nagartarsa daga barin shedan saboda an daure aljinin da ainihin wato takaddarin cikin su Allah ka tsare mu har ila yau daga cikin siffofin da watan Ramadana yake banta da su akwai bude kofofin rahama da rufe kofofin azaba da zarar Ramadana ya shiga Allah madaukakin sarki zai sa a bude kofofin rahama sannan a rufe kofofin azaba malamai suka ce abinda yake nufi da bude kofofin rahama shine wato a ba mutane dama su ji kwarin gwiwa da azama wajen yawaita ayyukan da ka iya sa su shiga aljanna sannan kuma a ba mutane wato yanayi wanda zai sa su rage ko su karanta ko su gujewa gabaki dayan abin da zai iya halaka da su sai da mu kofin aljanna a gare su budaddu ne kofin halaka kuma a gare su rufaffu ne wannan ya daya daga cikin ma'anoni masu inganci da aka fassara wannan gaba da shi insha Allah haka daga cikin watin falalolin da watan Ramadana ko siffofin da yake banta da su akwai siffa sananniya ga kowa ita ce samu wani dare a cikin watan Ramadana wanda yake ce ma Lailatul Qadr wato daren kaddara wannan dare da Allah ya mishi kirari cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lalle mun sokar da alqur'ani a cikin wani dare mai albarka dan Allah kuma yace Lailatul Qadri khairum min alf shahr daren kaddara dare ne kwaya daya da yafi alkhairi fiye da wato watanni dubu dare ne wanda ba mutumin da zai dace da shi yayi ibada a cikin sa face Allah ya bashi rahma face Allah ya karbe shi face Allah ya gafarta mai zunuban shi face Allah ya amsa mishi bukatunsa dare ne mai matukar falala wanda ake samun shi a daya daga cikin dararraki na mara na goman karshen watan Ramadan ma'ana ko dai daren 21 ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko daren 29 wasu hadisai sun zo da nuna karfin yuwar samuwarsa a daren 27 a wannan dare kwaya daya ba a samun shi a shekara sai dai a wannan wata da ake ce ma watan Ramadan wanda albarka shi kenan ta ƙara albarka ga shi watan kamar yadda hakan ba zai buye ga kowa ba har ila yau ƴan uwa masu albarka daga cikin ababen da watan Ramadan yake banta da su akwai kasancewar shi watan da aka sauka da alqur'ani kamar yadda Allah ya ambata cewa shahru ramadana allazi unzila fihi alqur'an watan Ramadana wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa sai ya zama ma'anar saukar da alqur'ani a cikin sa shine ko dai ya zama farkon wahayi da aka fara yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam tun a Makka to an yi shi ne daidai watan Ramadan ko kuma ya zama ma'anar sa saukar da alqur'ani kacokan daga ainihin wato Lauhul Mahfuz wato wannan katangaggen littafi na Allah madaukakin sarki zuwa baitul ma'mur fi sama'id dunya baitul izza fi sama'id dunya zuwa baitul izza fi sama'id dunya wato zuwa wani wata taska wata ma'ajiya ta musamman da ake ce ma baitul izza wanda yake sama ta nan ƙasa a wannan waje ne aka ajiye alqur'ani kacokan din sa wanda kuma daga nan ne mala'ika jibrilu yake zuwa ya dauko abinda Allah ya umurce shi a lokacin da Allah ya so ya aiko shi ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gurgurdan abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara a kawo masa to wannan wata na Ramadan a cikin shi aka yi wannan ainihin hidima wanda ke nuna cewa Allah ya zabi watan ya bashi wannan falala watakila wannan kamar yadda malamai suke fada yana daga cikin abinda suka sanya ko da yaushe musulmai suke girmama watan ta fuskar mu'amalar su da alqur'ani yawaita karanta shi yawaita mudarasarsa yawaita fassararsa haddasa tilawarsa da duk wani abu da ke da alaka da karatu da aiki da alqur'ani za ga musulmai suna ƙara ƙaimi da himma na waɗannan ayyuka da zaran an ce watan Ramadana ya shiga insha Allah. Har ila yan uwa masu albarka, daga cikin ababen da watan Ramadana yake banta da su shine kasancewa shi kanshi azumin Allah ya mishi wani kirari da cewa kullu amal ibn adam lahu illa as-sawm. Allah yake cewa a cikin hadisul qudsi, dukkanin ayyukan da dan adam yake yi nashi ne shi za a jinginawa, nashi ne shi yayi, amma banda azumi. Azumi Allah ya ce fa innahu li azmi na wani wa ana ajzi bihi, kuma ni ne zan bada sakamakon shi. Wato kamar yadda sauran ayyukan ma Allah ke bada sakamako, amma Allah ya zaba azumi ya mishi wannan kirarin, kuma ya danganta shi ga kansa kuma bayan sauran ayyuka. Babu wani aiki da Allah ya ma wannan irin kirari da irin wannan yanayi kamar azumi. Da haka azumi wata ibada ce ta musamman da Allah ya ce nashi ne kuma shi ke bada sakamako. Duk da yake sauran ayyukan ma duka don Allah ake yin su, kuma Allah ke bada sakamakonsu, amma Allah ya keɓance Ramadana da wannan kirari, ya keɓance Ramadana da wannan ambato don nuni izuwa ga wani abu daga cikin abubuwan da watan yake ɓanta da su. ‘Yan uwa masu albarka, waɗannan abubuwa da aka jero kusan guda goma suna daga cikin ababen da watan Ramadana mai albarka yake ɓanta da su, kuma bayan sauran watannin shekara waɗanda duk da yake a cikin watannin akwai wasu watanni da su ma suke da irin tasu alfarma, kamar watanni masu alfarma, wato watan ainihin wato Zulqa'da da Zulhijja da Muharram da watan Rajab, waɗanda watanni ne masu albarka, watanni ne da ake ce musu watanni na harama, waɗanda aka hana ainihin wato yaƙi a cikinsu. Amma dai su ma falalarsu daban ce da wannan falala ta Ramadana, ba iri ɗaya ba ce. Allah ya keɓance Ramadana da waɗannan falaloli na musamman, da ma wasu waɗanda ba waɗannan ba, wanda muhallin ba zai ba da dama a yi ta jero su ba ji ba gani ba. Dama dai tambihi ne na so ne mana don mu ƙara tuna girman darajar wannan wata da falalarsa, da yadda yake wata na musamman a cikin jerin watannin musulunci, don mu san alfarmarsa, kuma mu san yadda za mu yi ƙoƙari mu ribaci lokutan mu a cikin wannan wata. Da fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya sa mu tsira, Allah ya karɓa mana, Allah ya samu daga cikin bayi waɗanda yake gafarta musu zunubansu, yake ansa ayyukansu kyawawa, yake ƴanta wuyansu daga wuta, ya sanya su a cikin rahamarsa da aljannarsa a cikin wannan wata namu mai albarka. Da fatan Allah Maɗaukaki Sarki ya sa mu ga ƙarshen shi lafiya, Allah ya sa mu ga kuma baɗin baɗaɗa alami lafiya. ‘Yan uwa masu albarka, saboda yanayin lokaci za mu saurara a daidai wannan gaba insha Allah, sai mun gamu da ku a turmi na gaba wanda za ku ji mu ɗauke da wasu sababbin batutuwa da ke da alaƙa da wannan shirin namu mai taken Ramadana a tarihi. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.